بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مودة ساكي سادواء ونن يمتشي نرانر لتنن شاتكوس غوتن رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايار الاليهو الثلاثين دا اوكو واندو كميزو دايدي دا شدا الشدا غواتن تقوس ميلادية تدبو بي دا شابيو اوانا مسلاتي مي البركة مسلاتي واللغا انان تيكينغ رمبوتي اجهر بوتي اوانا مجلسي نامو نتفسير القرآن مي قلما وانمونا تيكين تفسير سورة النحل gabanin shiga ayoyin da zamu fassara su bi iznillah a wannan zama. Ga kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu, wannan yana tambaya ne akan hukuncin kwalkwabo, wato salliya, kuma shin yin sa ibada ne, wato akwai wadanda suke yi kamar sun mai da shi ibada, shin hakan daidai ne ko ba daidai bane? Wannan ita ce tambayar sa. Kwalkwabo iri uku ne, nau'i hudu ne. Nau'i na farko shine na hajji da umara. Na hajji da umara, wanda wannan ibada ce, wanda Allah ta'ala ya ambaci haka a cikin littafin sa mai tsarki da yake cewa la tadkhulunna al-masjida al-harama in sha'a Allahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Lalle za ku shiga daki mai alfarma in Allah ya yarda, kuna masu aminci, sannan kuna masu aske kanku, wato ku yi salliya, ku yi kwalkwabo, wa muqassirin ko kuma masu saisaye. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi addu'a ga waɗanda suke yin aski kwalkwabo a umara ko a haji, yake cewa allahumma ighfir lil muhalliqin قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم يا الدعاء يتي الله كجي كان ودند سكي اسكي كانسو سي اسكي كانسو تتس لوكاتين ايكين حج كو عمره. Sahabai suka ce har da masu saisaye ya manzon Allah. Ya sake yin addu'a ya ce Allah ka ji kan waɗanda suke yin talliya. Suka ce har da masu saisaye ya ce Allah ka ji kan waɗanda suke yin talliya. Suka ce har da masu saisaye ya ce to har da masu saisaye. Ya zama da masu talliya za su ɗauki kaso uku, sannan waɗanda su ɗauka kaso ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya tafi hajjinsa ta ƙarshe ya umarci waɗanda ba su koro hadayensu ba, wato wanda suke hajjin tamattu'i, cewa idan sun yi umara su yi saisaye, sannan sun gama hajjinsu sai su yi talliya. Wannan ya nuna yin talliya da saisaye, ko mu ce talliya tunda ita ce ake tambaya kwalkwabo, ga mai aikin hajji ko mai umara ibada ce. Saboda haka in yayi ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai samu. Sai nau'i na biyu shine wanda zai yi talliya saboda bukata, saboda larura, wani abu ne.
يتلازموا يا مسلمين كمان يا مسلمين مباشرة كمان مباشرة
وده كيفوين
to ga wani dan uwa wanda Allah ta'ala ya na'imta masa shiga musulunci a wannan wata mai albarka kuma an ba shi kalmar shahada ya fada saboda haka ya zama musulmi kamar mu
ya ba da sunan Abubakar
sunan shi kuma Abubakar
da kuma yana kan Samuel
da Samuel sunan shi
sunan mu dai kenan
to yanzu sunan su daya da Mala Abubakar na mai jan baki
Assalamu alaikum Allah ya karfafe mu
so saboda haka yanzu na san wata kila an ga masa zai je wanka
sai da ma da mai barikin kullum ha
yawa
shi wannan
yawa
wannan aikin ne ke tsara
yawa saboda haka sai ai sallolin da shi na magruba da isha'i sannan kuma ya je a koya masa abubuwan da suke wajibi na farko ya sani musamman karatun Fatiha a kuma nuna masa yadda ake alwala da ake sallah daga yau ba shi da bambanci da wanda aka haifa ko wanda ya taso kaka da kakanni cikin musulunci saboda haka kowa yanzu da shi da wanda yake wanda ya gaji musuluncin kaka sai ma ya fi wani daga cikin saboda shi yanzu ya dawo face ba wato yanzu zai fara from the beginning saboda haka babu komai a kundinsa na laifi duk Allah ta'ala ya canza masa su walaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat saboda haka yanzu zai fara kara wato zai ci gaba da cika kundinsa na aikin alkhairi insha Allah saboda haka muna masa fata alheri za mu koma ga tambayarmu tambaya kan talliya ko kwalkwabo shin ibada ne kuma me hukuncinsa ba ibada bane mun ce kala hudu ne kala farko shine talliya saboda aikin hajji ko umara wanda wannan ya zo alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya sa sahabban su sun yi mun yi wannan bayani sai kala na biyu shine wanda mutum zai yi saboda bukata wato saboda wata rashin lafiya ko larura da take kansa da dole sai ya aske kan gaba daya yayi talliya yayi tatas Allah ta'ala yana cewa wala tahluqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla yace man kana minkum maridan aw bihi adhab min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk mutuman da Allah ta'ala yake ga masu aikin haji cewa kada wanda ya aske kansa har sai hadaya ta kai gurin abin nadinta gurin da ake yanka ta wato sai ranar 10 ga wata ranar babbar sallah ce to amma wanda yake mara lafiya ko yana da kwarkwata a kansa shine aubihi azab min ra'si yana da kwarkwata da take damunsa yake masa kaikai to wannan zai iya askewa kaga Allah ta'ala ya hana mai aikin haji ko mai aikin umara a ce ya aske kansa kafin ya gama ba bai yazo lokacin da aka yadda yayi to amma an yadda idan yana da larura to wannan larura ta sa ya je aski illa iyaka dai fa fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk akwai fidiya sai ya azumi ko kuma ya sadaka ko kuma ainihin yayyanka haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Ka'ab ibn Ujra lokacin da ya ganshi a lokacin aikin haji kansa kwarkwata na zuba yace ayu'dhika hawam ra'sik ce kwarkwatan nan ta kankana cutar da kai yace bala ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kaje ka aske in yaso sai ka yi daya daga cikin wadannan abubuwa uku da aka ambata to dan haka mai larura ko da ma lokacin da aka ce ka a taba kai ne kamar lokacin haji amma aka yadda wa mai larura ya iya askewa kaga ashe babu aula in ba lokacin haji bane in ba lokacin umara bane inda larura sai mutum ya aske kan nasa saboda yana samun matsala in ya bar gashi a kansa to wannan shi ma babu tantama wannan shine kala na biyu kala na uku shine wanda zai aske kansa saboda ibada ya dauka ibada ne wato bautar Allah ne in yayi haka yana da wani lada ko alama ce ta shi mai zuhudi ne mai gudun duniya ne mai wara'u ne mai tsantseni ne wanda ba ruwan shi da duniya alama ce ta cewa shi na Allah ne, saboda kanshi ma ba su ma, to wannan babu shi a addini. Ba inda aka ce kalliya kwalkwabo alama ce ta tsoron Allah ko alama ce ta gudun duniya, wanda ya mayar da wani abin da Allah bai mayar da shi addini, bai mayar da shi addini, to wannan yayi babban laifi. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko suna da wasu ababen tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu ya zan addini alhalin Allah bai izini da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda duk zai kirkiri wani abu cikin wannan addini namu alhalin baya ciki, to ba a karba, an mayar masa da kayansa, ba a so. To duk wani abin da mutum zai mai da shi mustahabbi ko ya mai da shi wajibi, alhalin ba Allah ne ya ce mustahabbi bane, ba annabi ne ya ce mustahabbi bane, ba Allah ne ya ce wajibi bane, ba annabi ne ya ce wajibi bane, to wanda yayi shugogo shugogo cikin addinin Allah, yayi kutse, yayi karambani, yayi abin da ba a sa shi ba, ya shiga haƙƙin Allah. Saboda haka wannan baya daga cikin wannan bil ittifaq, babu munaza'a a tsakanin malamai na ƙwarai cewa mutum ya mai da aske kanshi ya zama ibada, wannan baya cikin addini. In ba a waɗannan guraren da aka ambata ba, su ne aka ce ayi. Amma haka kawai mutum ya ɗauka a kowane lokaci sai dai kansa ya ta ƙyalƙyali yana sheƙi, ɗauka wannan wani alama ce ta yana san Allah da manzansa, wannan kuskure ne. Sai kaso na hudu shine wanda zai yi saboda al'ada, to al'ada ce kawai dai, shi ya saba, baya son ya ji kansa da suma, da zarar suma ta dan fara fito masa zai je ya miƙa wa zabi kan a lailaye masa shi, a katse masa shi idan yana sheki. Haka dai ya ɗauka, shi bai ɗauka wai ibada yake yi ba, amma dai shi haka ya saba, ko watakila a area da yake haka ake yi, shi ma dai ya taso yana wannan. To wannan malamai suna da ra'ayi biyu a kansa. Shi kansa Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yana da riwaya biyu. Akwai ra'ayin farko wanda suke cewa babu komai, akwai ra'ayi na biyu da suke cewa makaruhi ne. Masu cewa babu komai suka ce saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani yaro an aske masa wani bangaren kansa, an bar wani bangaren. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ihda'uhu kull ihlaquhu kullahu aw da'uhu kullahu. Ku aske masa duka ko ku bar masa su masa duka. To kaga da yace ku aske duka, ahliquhu kullahu, ku aske duka ko ku bari duka, kaga ya nuna duka kowanne aka yi daidai ne, dan ba zai yi musu umarni da abinda kuma yake kuskure ba. Saboda haka suka ce tunda Annabi ya ce a aske masa duka ko a bar masa duka, wannan ya nuna ana iya askewa din. Wasu kuma suka ce a makaruhi ne, saboda wasu sun mai da shi ibada, tunda wasu suka mai da shi ibada, waɗannan da suka mai da abin ibada ya zama bid'a, to kai kuma sunna kake yi ba a san ka kwaikwai wani abu da ɗan bid'a yake. Duk abin da ya zama shi'ari ne na bid'a, to wanda ya baya bid'a bai kamata yana yin sa ba. Suka ce sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta khawarij da cewa simahum at-tahliq, simahum at-tahliq, yana daga alamomin su aske kai su yi kwalkwabo. To suka ce kaga shi'ar ne na khawarij, kuma suna daga cikin yan bid'a. Shi yasa lokacin da sayyidina Umar aka masa Asbag ibn Asal, wani wanda ya rika kutse cikin ayoyin Allah yana fassara su da ra'ayinsa, aka kawo shi gaban sayyidina Umar ya dake shi, sai cire masa rawani, cire masa gulansa da rawaninsa na kansa, yana cirewa sai ya bar masa, ya ce aje a dai hora shi a suke shi, ya ce da na ganka da talliya kashe ka zanyi. To yana ganin da ya gan shi da talliya, to ya shiga cikin khawarij din da Annabi ya ce simahum at-tahliq, to ya nuna yana cikinsu. To wannan yana daga cikin hujjoji waɗanda suke karhantawa cewa ya zama shi'ari ne na wasu da suka mai da abin ibada, wasu kuma suna ganin ba makaruhi ba ne. Alayi halin na kaso na hudu yana da sauki, kamar yadda muka ce akwai ruwaya da take nuna a aske duka ko a bari duka, waɗanda kuma suka karhanta ga abin da su suke hange ga wajihatu nazarinsu. amma a mai da shi addini, a mai da shi ibada, wannan laifi ne, wannan bid'a ce, ba ta daga cikin ibada. Saboda haka mutumin da ya saba aske kansa, saboda shi baya son ya ji wani abu haka a kansa, ya fi jin daɗi, to babu laifi dan yayi. Amma in ya mai da shi ibada, to wannan shine ya zama laifi. Wani shi kuma tambayar ta shine cewa ya saki mutum ne, ya saki matarsa saki daya, ta gama idda, bayan ta gama idda kuma sai zo ya sadu da ita, sannan kuma iyayenta suka dawo masa da ita, kuma suka ci gaba da zama a haka, to ya auren su. To ban gane wani auren ba, ta ce ta gama idda, ta gama idda shikenan, ta zama ba matar shi ba. Dama in tana cikin idda ne kafin ta gama yake mijinta, wa ba'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, a lokacin da take idda Allah ya kirawo shi ba'al, ya kirawo shi mijinta, amma in ta gama idda to shikenan, sai dai shiga cikin manema, kuma tayi nasara, tayi a kasashe. Saboda yadda kowace mace take wacce ba matarsa ba, haka ita ma take, in ya neme ta to ya nemi wata wadda ba matarsa ba, saboda ga yanzu na ballantana, kuma har a zo a dawo masa da ita, ci gaba da zama a haka, kuma ya zo yana tambaya wai yaya. Wannan babu shakka zaman waju suke yi, sai su rabu da wuri, su tuba, su koma ga Allah. In ya so daga baya ta zo a daura aure. Wannan kuma shi kuma tambayar da yake yi maganar mutum da ya sumbaci matarsa har manin sai ya fita, ya azumin sa. To na farko dai, duk da hadisi ya nuna mai azumi dan ya sumbaci matarsa babu komai, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin haka. Amma kamar yadda Aisha ta ce, huwa amlakukum li irbihi, nabi ya fi ku dan rike sha'awarsa, ba kamar ku bane. Wanda yake nuna cewa mutumin da ba zai iya rike sha'awarsa ba, ba daidai bane ya haka. In kuma ba ya jin komai, shikenan wannan ba laifi bane dan yayi. In kuma har yayi wani abu ya fita, musamman mani, mazi baya kare azumi, mani, to akwai magana biyu. Maganar jumhur shine azumin sa ya kare, saboda yana daga cikin abin da aka ce mai azumi ya bari sha'awa, yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, yana barin cinsa da shansa da sha'awarsa saboda ni. Suka ce idan har zai sumbaci matarsa kuma ya fitar da abin nan, kaga bai bar sha'awarsa ba. Annabi kuma ya hada da ta'am da sharab da sha'awa din gaba daya, yadda ka san ta'am da sharab suna kare azumin sha'awar ma haka. Wasu kuma suna ganin idan ba ta hanyar jima'i ba, to ba zai azuminsa bai kare ba. To ala ayi halin, duk irin wannan sabani wanda ake samu mai karfi haka, musamman ma in akwai wani abu na hujja a ciki, ana tantamar ya ma kai azumin ya kai shi ko ba kai shi ba, abu shakka abu ne wanda ya kamata mutum ya nisance shi kwarai da gaske, kada ya wasa da shi. Ibada ce kake wa Allah, kuma Allah yana tsinkaye ga abin da kake yi. Kada ka sake kai wasa da abin da har za a zo ana ta baba, ana ta baba a kanka, shin abin da kai yayi ma ko bai yi ba? Wasu suna bai yi ba, wasu suna a yayi. Saboda ka barin abin shi ya fi, in ko mutum har hakan ta samu, to karewar azumin, yana magana cewa azuminsa ya kare, yana da karfi kwarai da gaske. Bismillah ma la fakar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
الله تعالى يجي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ashiba su ga abin da Allah ta'ala dukkan abubuwan da Allah ta'ala ya halitta ba ya tafayyu dhilaluhu anil yamini wash-shama'ili da inuwawunsa suke karkata ta bangaren dama da bangarorin hagu sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah wahum dakhiruna alhalin suna masu kaskantar da kai walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh kuma ga Allah kadai abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin kasa yake sujjada min dabbatin na dabba ne wal mala'ikatu hakanan suma mala'iku ga Allah kadai suke sujjada wahum la yastakbiruna kuma ba sa girman kai ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su ta saman su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abinda ake umarta su da shi Ubangiji ta'ala yana gaya ma waɗancan da Al-Qur'ani da surar ta dauko magana akan su waɗanda idan aka ce wa zaqila maza wa zaqila hum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin waɗancan da idan aka ce wa me Allah ta'ala ya saukar me ubangijin ku ya saukar sai ce a wannan ai ba wani abu ne tatsuniyoyi ne waɗanda ake ta fafatawa da su akan su yadda da kadaitakar ubangiji su yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam su yadda da cewa alqur'ani gaskiya ne amma ake ta kai ruwa rana da su sun yadda waɗancan da Allah ta'ala ya magana akan cewa in ya ga dama a cikin kowane hali kowane yanayi zai iya kama su da azaba ba za su gagare shi ba to sai Allah yake ƙara jawo hankalin su tsaya su yi duba na basira su duba abubuwan da suke gefan su abubuwan da suke mu'amala da su yau da gobe a cikin su akwai ayoyi da yawa waɗanda suke nuna ɗayan takar ubangiji suke nuna shi kadai ya kamata a bauta masa kada a haɗa kowa da shi awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay basu dubi dukkan wani abu da Allah ya halitta ba basu yi duba ba ru'ya ilmiya ru'ya fikriya duban da za su yi aiki da hankalinsu duban da za su tsaya su yi tunani da kwakwalensu ba su yi irin wannan duba ba ne ila ma khalaqa Allahu min shay'in zuwa ga dukkan wani abu da Allah ya halitta ko menene da Allah ya halitta ba za su tsaya su kalle shi ba su yi tunani ya tafayyu dhilaluhu anil yamini wash-shama'ili wanda inuwoyinsa suke karkata daga bangaren dama zuwa bangarorin hagu wato kamar yanda kowane abu wanda yake da jiki yake da inuwa yayin da rana ta hudo inuwarsa za ta rika raguwa tana raguwa har lokacin da rana za ta yi tsakiya sannan kuma sai inuwar ta koma ɗaya bangaren haka kowane abu yake akwai wanda yake da inuwarsa a tsaye take akwai kuma wanda inuwarsa tafiya take abubuwan da suke tsaye inuwarsu a nan take ko da yaushe abubuwan da suke motsi kuma inuwarsu tana motsi tare da su kamar dan adam da yake kai kawo kamar dabbobi da suke kai kawo dukkan wani abu mai motsi daga nan zuwa can inuwarsu tana yawo tana motsi tare da shi to wannan inuwa da suke gani da take wato a watsuwa tun daga lokacin da rana ta hudo ta rika raguwa kuma ta da tana karuwa lokacin da rana ta faduwa wato ta ɗaya bangaren wannan duk alama ce ta cewa waɗannan abubuwa suna sujjada ga Allah wannan inuwa sujjada ce take ga Allah wato kamar anan Allah ta'ala yana nuna yana gaya wa kafiri cewa al'amarinka yana da ban mamaki kai kana yi wa Allah jayayya kuma inuwarka tana bautar Allah inuwarka tana bautar Allah ce anta ya ayyuhal kafir zilluka lillahi sajidun wa anta jahidun inuwar kana sujjada kai kuma kana rigima to nan Allah ta'ala dai ya nuna azamarsa cewa dukkan wani abu mai kaskantar da kai ne zuwa ga Allah mai biyayya ne zuwa ga Allah dukkan wasu halittu gaba ɗayansu halittun da suke daskararru ne ko dabbobi ne ko waɗanda aka ɗora wa takalifi ne kamar mutane da aljanu da mala'iku Allah ta'ala yana nuna azamarsa da yadda waɗannan dole suke miƙa wuya gare shi kuma ya nuna cewa dukkan wani abin da yake da inuwa to wannan inuwar tashi sujjada take ga Allah, sujjada take ga Allah da safe da yamma. Saboda haka shi in ya ke wa Allah sujjada to inuwarsa tana yi. Sannan sauran halittu gaba ɗaya da Allah ya yi a sama da ƙasa suna yi wa Allah sujjada. Shine Allah ta'ala yake cewa sujjadan lillahi, suna yi wa Allah sujjada, wahum dakhiruna, suna masu kaskantar da kai. Wasu da dama daga cikin malamai suke cewa idan zalati shamsu sajada kullu shay'in lillah, idan inuwa rana ta kauce daga tsakiyar sama ta yi zawali to komai sai ya fadi ya yi sujjada ga Allah. Allah ya ce wahum dakhiruna, kaga sai aka kawo wawun da nunun aka yi musu siga ta masu hankali, ba ce wa hiya dakhiratun ba, sai aka abubuwan duk da aka faɗa a nan sai aka mayar da su masu hankali. Saboda mai? Saboda an jingina musu sujjada, an ce suna sujjada ga Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba, sannan Allah ya ce dukkan wani abu mai wato rarrafe a doran ƙasa, dukkan wani abu mai tafiya a doran ƙasa ga Allah yake, abin nan a sama yake ko a ƙasa yake, ga Allah yake tafiya, yake sujjada. Sannan Allah ya ce wal mala'ikatu, tare da cewa wal mala'ikatu din nan mala'iku sun shiga cikin mafis samawati, amma sai aka ware su da ambato saboda matsayin da suke da shi a gurin Allah na musamman, ba a bar su a dunkule a cikin mafis samawati ba, sai aka yi musu ambatan su na musamman. Allah ta'ala ya ce to ga Allah suke sujjada, wahum la yastakbiruna, kuma ba sa yi wa Allah girman kai. Wannan don a nuna wa dan adam idan har yana tsammanin Ubangiji yana buƙatar ibadar sa ne, shi dan haka in ya ga yayi taurin kai, yayi girman kai, ya kiyayi, to inda Allah yana buƙatar ibadar ne, to akwai masu ibadar da sun fi shi yawa, sun fi shi girma, sun fi shi matsayi, sun fi shi abin nan. Allah ta'ala ya halicce su kuma suna sujjada ga Allah. Saboda haka shi guda nawa ne in aka kwatanta shi da waɗannan. Shi yasa Ubangiji ta'ala a wani gurin yake cewa walillahi yazilu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudubi wal asal, kuma ga Allah ne waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke ƙasa suke yin sujjada ga Allah taw'an, in ce taw'an tana komawa ga man fis samawati, waɗanda suke cikin sama su ne mala'iku, suna yi wa Allah sujjada. Sannan ka wa karhan, taw'an wa karhan, kuma su gaba ɗaya suna komawa ga ƙasa ɗin, wanda suke ƙasa kuma akwai masu yi ɗau'an, akwai kuma masu yi karhan, akwai wanda suna yi bisa sun zaɓi su yi, su ne muminai wanda suka yi imani suke yi don Allah, suka sa kansu su yi, akwai kuma wanda karhan suna yi domin idan baka bautawa Allah ba, in baka zama abidun lillahi ba, to zaka dole ka zama mu'abbadu, dole ka zama abdun lillah. In kullu man fis samawati wa man fil ard illa ati ar-rahmani abda, duk wanda yake sama da ƙasa sai ya zo wa Allah bawa. Zaka ko kai idan ka bauta wa Allah bisa kana so, bisa radin kanka, bisa zabin kanka, ka zama al-abidu, to anan kana da lada da Ubangiji ta'ala ya tanada maka. Idan kuma ka ki kai, to dole ne ka bi dokar Allah a cikin as-sunanul kauniyya da Ubangiji ya sa, sunnoni na halitta, dole ne ka bi shi anan a tsarin da ya maka a matsayin ka na dan adam, dole ne ka bi wannan tsarin da ya tsara dan adam a kansa, baka isa ka saba ba, ka ce kai anan ma sai kai butulci, dole ne ka tashi da kafafuwa zaka yi tafiya, ba zaka yi tafiya da hannayenka ba, da kafafuwa Allah yake so kai tafiya, kuma dole da su zaka kama, ka karba, ka rike, ka ajiye, ka dauka da hannaye zaka yi tilas, ka so ko kana so ko kana ki, zaka dole ka bar waɗannan gabobin su yi da'ar da Ubangiji ya nemi su yi. Hancin ka da kake shakar abu da shi, ka shaki kanshi ko ka shaki wari ko ka shaki iska, haka Allah ta'ala ya halicci hancin, ya bashi wannan assignment din, ya bashi wannan aikin yayi, ko ka ki ko ka so wannan aikin zai, baka da ikon ka ce kai, saboda tsabar kafirci mutum ya ce zai toshe hancinsa, ba zai bar shi ya yi aikin sa ba, har ya yi aiki ko yana so ko yana ki sai ya yi, bakinsa da shi zai ci ya dandano zaki ko bauri ko sukari ko abin nan ko gishiri, duk da baki zai yi, da shi zai yi magana, duk wani sauti da zai fitar da shi zai fitar ko ya ki ko ya so wannan aikin Allah ya dora wa shi baki kuma dole haka zai bashi yayi dole ne an yastajiba li dawa'il dawa'il tabi'a dole ne yayi bacci ba zai ce zai wa zai wa Allah tawaye ba wajen bacci ya ce ba zai bacci ba shi tunda Allah ya halicci dan adam ya sa masa bukatar yayi bacci to ni ba zan yi ba duk kafircin sa bai isa ba sai yayi bacci sai yayi munshari sai yayi nishi dole sai ya kwanta yayi bacci haka nan in ya ji yunwa dole ya ci abinci dole ne wannan ko ya ki ko ya so in ya ji kishi dole ya sha ruwa wannan duk sunanul tabi'a ne da ubangiji ta Allah ya halicci dan adam da su kuma wani wasu ayyuka ne da Allah ta'ala ya bawa gangar jiki ta yi da haka dan adam yana so baya so dole su yi wannan aiki to kaga tsau'an aukarha ko ya yi shi ta karan kansa ko ya ki gabansa dai za su yi wannan biyayyar to shi yasa Allah ya ce walillahi yanzuru man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa dhilaluhum haka nan inuwoyinsu ma ga Allah suke sujjada bil gudui wal asal safe da yamma Allah ya ce mala'iku suna yi wa Allah ta'ala sujjada ba sa girman kai ba sa girman kai lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun Allah ya ce al-masih Isa al-masih ba zai yi kyamar ya zama bawan Allah ba haka nan mala'iku muqarrabuna wanda suke na kurkusa ba za su yi kyamar su zama bayan Allah don haka bautawa Allah suke yi ba tare da girman kai ba يخافون ربهم من فوقهم suna jin tsoron ubangijin su da yake saman su ubangiji da yake sama da su suna jin tsoron sa ila wani ya ce ya za su ji tsoron su ji tsai tsoro din nan ba sai mai zunubi ba wanda yake zunubi yake jin tsoron kada a kama shi da yayi laifi amma su da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to ya za a ce kuma mai suke jin tsoro kuma to wasu suka ce wai khawful mahabati wal jalalati tsoro ne na kwarjini wasu malamai suka ce a'a ba tsoro ne na kwarjini ba tsoro ne na kada a damke su su ma da azaba kuma ba Allah ta'ala ya musu gargadi ba wa manya kul minhum inni ilahun min duni fa zalika rajzini jahannam lace duk wanda ya kuskura cikin su yace shi Allah ne Allah ce sai na sa shi ta ko mala'ikan ne kuma a ka'ida duk wanda ya fi kusa da ubangiji ya fi sanin ubangiji ya fi tsoronsa suna cikin bayi waɗanda suka fi kowa sanin Allah don haka dole su kowa tsoronsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la'alamukum billahi wa akhshakum bi na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoronsa duk da cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma wannan bai hana shi ya ji tsoron Allah bai hana shi ya ji tsoro ba saboda ya san waye Allah ba shine yasa Allah ta'ala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ba me yasa masana wanda suka san Allah suka fi jin tsoron sa saboda sun san shi to haka duk wanda ya fi kusa da ubangiji ya fi jin tsoronsa wannan ko a rayuwa ta yau da gobe za ka gane haka idan aka ce ga mai sarauta ga mai mulki wannan yana kusa da shi yana abin nan ɗinsa to ya fi jin tsoro idan an ba shi umarni ya ga cewa umarnin nan ya yi shi kula a tsorace ki kai ya yi a ce ba daidai ba sabanin wanda yake nesa sai taka dokar ma amma wanda yake kusa ya fi jin tsoronta ce a to kai da kake tare da mu ma haka zaka yi to ka gani wanda yake nesa sai yayi wasu abubuwan ya kwana lafiya saboda shi ba bai san wancan ba baya kusa da shi to haka ubangiji wanda yafi kusa da ubangiji yafi sanin ubangiji to yafi tsoronsa shi yasa Allah ta'ala ya ce mala'iku ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu wanda yake saman su a nan ubangiji ta'ala ya tabbatarwa da kansa uluwi wato ɗaukaka ta zati ubangiji yana da uluwul zat, yana da uluwul sifa, yana da uluwul qadar, yana da uluwul zat, zatin sa sama yake da kowane zati. Ubangiji bai cakudu bai gaurayu da halittar sa ba. Ubangiji sama yake da halittar sa ba'inun min khalqihi. Sannan kuma yana da uluwul sifat, sifar sa sama take da ta kowa. Sannan yana da uluwul qadar, matsayinsa da makanarsa sama take da ta kowa. Daka ubangiji anan ya tabbatarwa da kansa fawqiya. Haka ubangiji yake isbatul uluwi, uluwihi, daukakar sa a cikin alqur'ani da hanyoyi daban-daban, salo iri-iri, ba salo ɗaya ba. Wannan yana ɗaya daga cikin salon da ubangiji yayi amfani da su a cikin alqur'ani wajen tabbatarwa da kansa uluwi. Ce khafuna rabbahum min fawqihim wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Shine wanda yake gagaraba dau kuma sama yake da bayansa. Ubangiji wani lokaci ya amfani da uruj, uruj hawa, a hau abu kamar ta matattakala haka, ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi. Kaga kalmar uruj tana nufin hawa, anan ana tabbatarwa da Allah uluwi ne, ba ce tanzilul mala'ikatu ba, ta'ruju. Sannan wani lokaci ubangiji ya amfani da kalmar su'ud, da shi ma yana nufin hawa. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. Kalmomi masu kyau, masu dadi, zuwa ga Allah suke hawa. Haka Allah ya ji, ba ce suke sauka ba, suke hawa. Wannan siga ce da Allah ta'ala ya amfani da ita don ya nuna uluwin sa. Haka nan wani lokaci ubangiji ya nuna ya daukaka wani bawansa zuwa gare shi, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da annabi Isa, bal rafa'ahu Allahu ilai, ce ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ni mai karɓar ranka ne kuma mai daukaka ka ne ilayya, zuwa gare ni. Kaga kai amfani da kalmar rafa'a, me rafa'a take nufi, ƙasa ko sama? Sama. Wannan salo ne da shi ma alqur'ani ya amfani da shi don tabbatarwa da Allah uluwul zati. Haka nan wani lokaci ayi amfani da kalmar uluwul kanta, al-uluwul mutlaq, cikakken uluwi ta kowane bangare, kamar yadda ake cewa huwa al-aliyyul azim, wa huwa al-aliyyul azim, ce wa huwa al-aliyyul kabir, al-kabirul muta'al, sabbih isma rabbikal a'la. Wannan kalmar uluwi ne, uluwi ne mutlaq, uluwul zat ya shiga uluwul sifa, ya shiga uluwul qadar, ya shiga ciki. Shi ma salo ne da alqur'ani ya amfani da shi don tabbatarwa da Allah, da tabbatarwa da Allah wato daukakar sa. Haka nan wani lokaci Allah ta'ala ya amfani da saukar da littafi, yace ya sauko da littafi daga tanzilul kitabi min Allahi al-azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahi, kaga ba a ce tanzilu ila ba, da abinda aka ce an sauko da shi a ƙasa yake ko a sama yake? A sama yake. Wannan yana nan da yawa alqur'ani, tanzilul kitabi minallahi alazizul alim, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika, nazzalahu ruhul qudus, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Mun saukar, mun saukar, duk inda kalmar sauka ta nuna, to daga sama ne zuwa ƙasa, ba daga ƙasa zuwa sama ba, ba daga ko ina ba. Haka nan wani lokaci alqur'ani ya amfani da kalmar as-sama, a amintum man fis sama'i, wanda yake sama. Wani lokaci alqur'ani ya amfani da kalmar istiwa'i, wanda za a haɗa ta da kalmar ala. Akwai banci tsakanin istawa ila ko istawa ala. To istawa ala, kaga kalmar ala tana na uluwi, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ar-rahmanu ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arshi. Wannan ita ma tana nuna wato uluwin ubangiji. wani lokaci kuma ya ba mu labarin Fir'auna wanda ya nemi a yi masa gini matattakala saboda ya tsinkayo Allah annabi Musa. Karshe ya ce kai annabi Musa ba ƙarya yake, wanda wanda ya nuna annabi Musa ya tabbatar masa da uluwillah, ubangijinsa a sama yake. To shi ne ya ce ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba. Ce ya Haman a gina mun I mean da gina mun tsari a ga ba mun babban gini, kila in je ga hanyoyi in bi hanyoyin da zan tsin kayo Allah da Musa kai ƙarya ma yake ba Allah nashi ba sama yake ba. Wani lokaci Ubangiji ya amfani da cewa masu matsayi na musamman suna wajensa wa man indahu sune mala'iku. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah kataba kitaban wa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati sabaqat ghadabi. To wannan duk salo ne da Al-Qur'ani ya bi wajen tabbatarwa da Allah uluwi, wannan ba a zo kuma kan sunna ba, ba a zo kan hadisai ba. To ko wannan kadai ya isa ya tabbatar da cewa Ubangiji alim ne, ya daukaka bisa ga halittarsa, ba cakuɗe yake da halittarsa ba, ba gaure yake da su ba. Wannan shine nassin ayoyin Al-Qur'ani, kuma shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar, kuma ita ce aqida ta magabata na farko. Allah ta'ala ce khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, kuma suna aikata abinda aka umarce su da shi, wato duk abinda aka yi musu umarni da shi aka ce su yi to suna yi. Wani guri Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Anan kowace gaba zaman kanta take, kakka dauka mai aka yi, a ce la ya'suna Allah ma amarahum, ba sa sabawa Allah abinda ya umarce su. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, kuma suna aikata abinda aka umarce su. Kakka ce a to ai magana daya ce, ba sa saba suna aikata aidu abu daya ne, a kowanne da ma'anarsa. Yadda Allah ya raba su din ne, ya nuna biyu ne la ya'suna Allah ma amarahum, duk abinda Allah ya umarce su da shi sai sun yi, ba sa saba shi. Dan ana iya baka umarni ka saba. Sannan wa yaf'aluna ma yu'maru, wato ba sa yin gaban kansu abinda aka umarce su za su yi. An gane ko? Wato ba za su kirkiro wani abu ba, haka kawai su je su yi ba tare da an sa su ba. Wanda Allah ce la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun, ba sa yi wa Allah shishigi abinda bai sa su ba su yi, umarninsa suke bi. Don haka jira suke sai ya ba su umarni, shi ne ma'anar wa yaf'aluna ma yu'maru. Saboda wannan ita ce kamalar da'a, ka jira umarni, in kuma an ce yi to kuma ka tsaya wani abu sannan kuma a ga ka yi. Wannan ita ce sifar mala'iku, saboda haka cikin da'a ga Allah suke a koda yaushe. Sannan Ubangiji ya ce
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين كما الله يتي كدك لك اللولي قدابي إنما هو إله واحد شي كدأي الله نقدأ fa iya ya farhabu, dan haka ni kadai ne za ku ji tsorona. Ubangiji ta'ala ya ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da kuma haramta shirka kowace iri ce, kun shirkar da larabawa suka sani shirku ta'addudil aliha, alloli barkatai ba iyaka, wannan shirka ce da Larabawa suka santa, ana yin ta a doran ƙasa. Akwai kuma shirkar da Larabawa ba ita suke yi ba, shirkar cewa allolin guda biyu ne. To kada a mai jin cewa alloli biyu ne ya ji ana cewa a daina shirka, a daina shirka, ya ɗauka waɗancan masu alloli barkatai ake magana kawai, su ban da su, alƙur'ani na duk duniya ne, saboda su ma da su abinda suke yin shirka ne. Mutanen Faris, Majusawa, kafin zuwan musulunci, bal tun kafin ma zuwan Annabi Isa alayhi salatu, ƙarni na shida suka ƙirƙiro Majusanci, addinin Majusanci. Shi wani addinin Majusanci shine addinin da yake cewa alloli biyu ne, akwai Allahn alkhairi, akwai na sharri. Allahn alheri shine haske, Allahn sharri kuma shine duhu. Suka ce asali da Allahn ɗaya ne, shine Yazdan, shine Allahn alheri. Wai haka kawai sai ya rika takawa a ransa. To yanzu idan ya samu abokin gaba fa, wato in ya samu wani Allahn abokin tarayya fa, wannan sakawar da yayi sai ta bangaren da wani Allah daga jikinsa, sai ya zama abokin rigimarsa. To shi da suke cewa ilahi sharri. To don haka sai suka mai da wuta ita ce ramzi, ita ce abinda za su rika bautawa, don ita ce take nuna haske. Saboda shi ilahul khair din shi ake bautawa, shi ilahul sharri kam ba a bauta masa. Saboda shi ilahul khair ana cewa duk shi, duk abinda ake gani na ni'ima, na jin daɗi, na zaman lafiya, na kwanciyar hankali, na ruwan sama da tsirrai da arziki da komai da ɗan adam yake samu, ilahul khair ne yake bayarwa. Suka ce shi kuma ilahul sharri, duk bala'i da musiba da tashin hankali da za a shiga ciki, shi kuma shi yake haddasawa. Don haka kaga ba za su bauta masa ba, sai a bauta ilahul abin nan. Amma dai sun yarda cewa kowanne ilahu ne, kuma a tsakaninsu ba sa ga miciji, rigima suke. To haka suka ci gaba har lokacin da wani da ake kira Mani ya zo, shi ma sai ya ƙirƙiro musu, sai ya ƙago musu addinin shi wannan dai. A wannan addinin ya ƙara masa kwaskwarima, ake ce masa almanawiya. Sannan sai abin nan mazdakiya shi ne kusan wanda ya zo na ƙarshe. Shi Mani da ya zo kusan ya takura komai, komai ya haramta, komai ya haramta. Ba za ka ci mai daɗi ba, za ka sha mai daɗi ba, mutum ba zai, namiji ba zai aure ba, mace ba za ta aure ba, komai ya haramta da sunan bauta. To abin aka shiga takuruwa. To shi Mazdak da ya zo, yadda zai shi kuma samu karɓuwa, tun da jama'a an riga kura ta kai bango, da ya zamaninsa ya zo, sai shi kuma ya ce ya halatta komai, ba haram. Wannan ita ce ibahiyya da ake faɗa. Shi kuma akasin wancan, wancan da ya haramta komai, shi kuma sai ya halatta komai. Saboda haka maganar ma a tsaya, sai an yi aure, sai an ɗaura aure, sai an yi waye, duk bai taso ba. Ita ce mazdakiya, ita ce addinin Majusawa na ƙarshe wanda musulunci ya zo ya samu. Amma su ma suna dai da wannan ra'ayin na ilahai ne, sunai ne, Allahn duhu, Allahn haske da Allahn duhu. Shi yasa wani abu in ka gan shi a gurin Shi'a ta Iran, kakkai mamaki, saboda ɗosanowa aka yi daga asalin addinin. Ka gana maganar mutu'a, auren waye, auren waye. To wani a cikin mazdakiya daman haka yake, addinin Majusawa har yanzu suna da Idul Nairuz da suke duk shekara. Idul Nairuz zaka ga ana kunna wuta, suna wasanni da ita, ana tsatsallakawa, ana kewaya ta, ana abin da duk tuna bayan. Sayyidina Umar shi ya rushe wannan masarautar, shi ya kawo ƙarshenta, shi ya shafe ta daga doron ƙasa, shi ya sa ya fi kowa baƙin jini a gurinsu. Sai fi kowa baƙin jini dan wato ko da ka koma za ka ga cikin zagin da ake wa sahabbai sun fi tsanan Umar, sun ce duk wani aika-aika da sayyidina Abubakar ya yi Umar ne yake sashi. A cikin tafsirin za ka ga inda tafsirul Ayyashi, tafsirul Qummi, wa kana al-kafiru bi rabbihi zahira, sai kafiru din ana nufin Abubakar, bi rabbihi ana nufin Umar. Cewa kafir shi sayyidina Abubakar kenan yana samun goyon baya ne daga ubangidansa shine bi rabbi. Irin wannan yana daga cikin tawilansu, muyagun tawiloli da suke abin nan. Ita kanta wannan ayar wa qala allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn, ai sai da suka ban karata. Ka je ka duba tafsirin Qummi, tafsirul Ayyashi, biharul anwar, kaga ya suka ban kara ayar wa qala allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn, suka ce abinda ake nufi la tattakhidhu imamayn ithnayn innama huwa ilahun wahid innama huwa imamun wahid, ilahu sai ya zama imamu. Anan abu biyu ne. Abu na farko, saboda ayar tana sukan addinin majusanci ne, rushe shirkar da take cikin majusanci ne, to a canza mata ma fassara gaba daya. Sannan na biyu, a mamayar da ita kan Abubakar da Umar, a ce su ne suka riƙi limamai sama da daya, wanda dai ya yarda da Abubakar da Umar ya riƙi limamai biyu, limami ɗaya ne shine Ali. In ka koma tafsirin Ayyashi, tafsirin Qummi, za ka ga wannan a ƙarƙashin wannan ayat, qala la tattakhidhu ilahayn ilahu, ban san a wani yare ne ilahu zai zama imamu ba, ilahu sai ya koma imamu. Innama huwa ilahun wahidun, suka ce imamun wahidun. To da a ce alqur'ani wani abu ne ba Allah ne yake kula da shi ba, wata rana sai a wayi gari ka ji haka za su karanta, to ba zai yiwu ba ne. Allah ce kada ku riki ilahaini isnaini, kada ku riki alloli guda biyu. An ce isnaini, malamai suka ce ba in ka ce ilahaini biyun ake nufi, amma ka kara isnaini. Saboda me? Saboda a san waccan aqida ta isniya, ta cewa alloli biyu, dan ka dauka ilahaini jinsi ne. Anan a ka'idar larabci zaka iya cewa nan jinsi ne, ana nufin dukkan alloli ko alloli masu yawa. To sai aka kara isnaini dan ka fahimci waccan aqida ta alloli biyu ake magana anan, ba aqidar da larabawa suka saba da ita ba. Sai inna ma huwa ilahun wahidun, aka ce ilahun ai shi ne wahidun din ne, amma sai a kara wahidun saboda ilahun dan tabbatar da uluhiyya. Larabawa da su ba magana uluhiyyar kawai ake ba, a yadda cewa Allah ɗaya ne, ba a yadda cewa akwai Allah ba. Duk larabawa sun yadda akwai Allah, amma ba su yadda ɗaya ba ne. To saboda a tabbatar musu da Allah ɗin da ake bauta wa ɗaya ne, shi ne sai aka ƙara kalmar wahidun. Haka dukkan wata kalma da ka gani a Alƙur'ani ba haka take zaune ba, akwai saƙon da take isarwa. Allah ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid fa iyyaya farhamun, ni kadai za ku ji tsorona. Akwai hannunka mai sanda, ku daina jin tsoron Allah da duhu, ku ce shi yake kawo muku bala'i, shi yake kuma kawo muku azaba, daga shi za ku ji tsoro, a'a ni za ku ji tsorona, babu wani wanda zai kawo muku, tunda kuma wancan ba zai iya tsorata ku ba, ba zai iya kawo muku. To shi ma wancan ilahul khair da kuke faɗa, shi ma ba zai iya baku wani alheri ba. Sannan Allah ya ce walahu ma fis samawati,
walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-din wasiba afa ghayra allahi tattaqun.
Walahu ma fis samawati, kuma duk abinda yake cikin sammai da wanda yake kasa na Allah ne, mulkin sa ne, halitta sa ne, bayin sa ne. Saboda haka da duhu da rana da haske da duhu da rana da wata, wannan duk halittar Allah ne. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Saboda haka dukkanin su halittar Allah ne, tunda kuwa halittar Allah ne, bayin sa ne, mulkin sa ne, ya za'i su zama kuma Allah, ba zai yiwu ba. Wannan ma mai da martani ne ga masu aqidar cewa allolin guda biyu ne. Insha Allah gobe bi iznillahi akan wannan aya zamu tashi da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura da randa ba naunti kasuwar runti bauchi bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 08060302275 ga namban a cikin harshen turanci 080 6030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi